بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى لساك حدامو وأن سافيا تصبر بقي نكو تقص bakwai ga watan Dhulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1431 wanda ya daidai da 16 ga watan 10 2010. A ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka Qutuwatun ila Sa'ada. Har yanzu muna magana a kan silatul arham ko? Yawwa, satin da ya gabata ran 30 ga wata mun fara wannan magana a kan sadar da zumunci. Yau za mu tashi inda malamin ya sa wani ƙaramin unwani matashiya inda yake cewa kaifa asilu rahimi, yaya zan sadar da zumunci na. Mun ji falalar sadar da zumunci ga dangi ƴan uwa na kusa da hukuncinsa da kuma muhimmancin da shari'a ta dora a kai. A yau kuma za mu ji hanyoyin da wannan abun zai kasance, zai kuma yi, zai zama mai sauƙi ga wato mutum bawan Allah. Malamin ya ce ar-rahimu tusalu bi mu'ahadatihim bi ziyarati. Zumuncin nan ana sadar da shi ne ga dangi na kusa ta hanyar kai musu ziyara lokaci-lokaci, shi ne mu'ahada. Yani lokaci-lokaci kar a yanke musu, ya zama ana kai musu ziyara. Bi ikrami karimihim, da karrama mai karimci a cikinsu, ma'ana a rika haɗawa da abin da Allah ya hore na kyauta. Wa iyadati saqimihim, da kuma gaida marar lafiya daga cikinsu. Wa taysiri ala mu'sirihim, da kuma sauƙaƙewa wanda ke cikin kunci daga cikinsu. Wa tafaqqudi ahwalihim, da kuma dai bibiyar halinsu don a binciki ƙalau suke ko kuma akwai wani abu. Shi ne ma'anar tafaqqudin ahwal. Faƙadan abu shi ne ka riƙa bibiyar abu kana tambaya yaya wane kuwa. To wannan abubuwa da muka ji, na farko ziyara, karramawa ta hanyar ko ba da kyauta, da gaida marar lafiya, sauƙaƙewa mai cikin tashin hankali ko mai wata damuwa ko wanda yake cikin wani ƙunci, a taimaka masa da abin da zai sauƙaƙe masa wato damuwarsa, da kuma bibiya don a tambayi hali. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyi guda biyar da mana ya ambata, su ake ce ma yadda ake sadar da zumunci. Kana da ɗan uwanka wanda kuke da alaƙa ta jini da shi, to ya zama akwai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da ke haɗa ku. Ko dai ya zama kawai ka kai masa ziyara, ko ya zama tare da ziyarar nan a haɗa da ba da kyautar wani abu, ko dama ba shi da lafiya a je a gaishe shi. In yana cikin wani kunci na rayuwa yau da kullum, yana so ya yi wani abu, ba shi da damari a taimaka masa, ko ma yana da damar yin, akwai dai taimakon da za a iya bashi ya ƙara a bashi, da kuma bincikar dai ya halinsa yake ciki, me yake damunsa, ko kuma yana da lafiya ko ba shi da lafiya. Wannan abun bai kamata a ce ya yanke tsakanin bawan Allah musulmi da ƴan uwansa na jini ba. Yace wa fil wasa'il al hadithati aunun ala ta'ati bi ada'i hadhihi al ibadati. A hanyoyi na zamani da muka samu akwai taimako cikin su sosai, ma'ana hanyoyin da ake amfani da su a zamanin yanzu suna taimaka mana kwarai wajen bada wannan da'a, wannan ibada din a yi ta yadda ya kamata. To akwai hanyoyi na zamanin yanzu da sukan sauƙaƙe mana irin wannan abu. Yace fa fil hatifi imtidadu jisri al afi wal mahabbati. Ita waya, wato waya da ake kiran mutum a ji muryarsa a gaisa da shi shi ake ce mahatif yawwa wannan a hanya da muke da ita a zamanin yanzu ake amfani da ita to hakika akwai imtidadi jisr miƙa wato gada ne kamar gada ce da take tsakaninka da dan uwanka ka miƙa hannu ka sa don ka taka ta ka hauta kanta ka je ka isar da wannan abu ka isar da wato sadar da zumunci dan a sami al-af wal mahabba tausasawa tsakanin juna da kuma kauna ta juna to wannan hatif ko waya da muke ce mata tana taimakawa wajen waɗannan abubuwa din dan ba abu ne mai wahalarwa ba idan muka samu damar zuwa da kafa kaje kaje da dan uwanka ba to alal aqalla ka dauki waya in kai masa zai ji dadi to shi kansa wannan tawasul ne sanar da zumunci ne ko da baka kai masa ziyara din ba kaje kenan yanzu zamu iya cewa uzurinmu na wasu wahalhalu sun hana ka kai ziyara zuwa ga yan uwanka ya ragu sosai saboda an sami wannan hanya din kuma kusan mafi yawan dan adam kowa na da ita mafi yawa a zamanin yanzu waɗanda ba su da waya su ne kaɗan gwargwadon hali ne ya danganci kuma wuri zuwa wuri da shekaru zuwa shekaru da matakin wayewa zuwa mataki gwargwadon hali amma dai wannan hanya ta amfani da waya hanya ce da take sauƙaƙe mana a dogon zango wajen sadar da zumunci dan koda ba komai ka dauki koda ta hanyar text din nan da ake yi aika risala ka tura shi kansa wani abu ne in baka iya daukar waya ka buga wa mutum ina kwana an tashi lafiya ya yara kaga wannan abu duk da yadda kake ganin sa abu ne mai sauki to dan adam yana da girma a wurin sa zai cewa eh lalle wani ya san da ni tunda har ya bugo min kuma ba zai zarge ka akan cewa ba kawo masa ziyara ba indai har an samu wannan to shi yasa za ka ga in kun haɗu an daɗe to malam kuma ko ƴar waya ne kaga wayar saboda an san ba komai ba ce alal aqalla duk da dai tana buƙatar ƴan kwabban da za a sa a ciki a sannan shi wa fil murasalati baqa'ul wudd hakanan dan rubuta wasiƙa shi ma akwai wanzuwar kauna da soyayya in ana amfani da rubuta wasiƙa yanzu za ka ga cewa mutane da yawa hatta wasiƙar ma da za ka rubuta ta bayan gaisuwa din nan da fata alheri dai an daina ko duk an koma wannan ta waya din to ita kanta kaga ba wani abu take dauka ba naira nawa ne take ci misali ko MTN na naira 7 za ka ni ko kusa da haka wanda ba wata wahala ne in ka barta magila baka fika bata fika baiwa yaro ya je siyo alawa ba to idan ka dan aikawa wani ka aikawa wani ka aikawa wani cewa ina fatan kuna nan lafiya kuma Allah sa albarka a rayuwa Allah sa albarka a zurriya wannan addu'ar tare da gaisuwar ta fi komai a gun mutum in ka aika masa ita wasu mutane ta hanyar wannan wayar ba wai sadar da zumunci ba ma irin da'awar da suke yi tana da yawa kwarai da gaske kun san dama ce haka kawai babu izini dole za ka aika wa mutum kuma za ta shiga ko ya ki ko ya so za ta shigo ko yawwa da haka ko da abokin gaba ne za ka iya samun hanyar da za ku saisaita wani abu tsakaninku da shi ka tura masa wani abu akwai wasu bayin Allah da na sani suna irin wannan abu duk sati za su turo mutum wani hadisi daya hadisi guda akan wani abu ko akan falalar sahabbai ko akan irin wannan falalar sadar da zumunci girmama iyaye muhimmancin sallah ko wani din lahadi da laraba zai wa ƴan uwansa abokansa gaba ɗaya zai musu text cewa da Allah kar a manta gobe azumin litinin da alhamis shi kuma wannan kullum ta haka yake kullum zai aika wa ƴan uwansa kaga maimakon ka ta aika wasu abubuwan shirme da hoton banza da zage-zage ko a ce an ji labarin wani abu ya faru rana ta yi wane ne irin abubuwan ban mamaki yanzu mutane sun fi mai da hankalin su ta aiko mutane maimakon a yi amfani da shi wajen aiko mutane wani abu na da'awa da zai fa'idantar da su a tuna maka azumi na alhamis ko ran laraba a tuna maka na alhamis ko kuma ran lahadi a tuna maka na litinin aika ya fi waɗannan abubuwa ɗin wato fa'ida haka nan duk wani abu ne da yake zai zama mai fa'ida kai irin wannan test ka aika wa dan uwanka dan sadar da zumunci ko kuma tuna masa wani abu akwai alheri kware da gaske a ciki yace wa fi tablighis salami tajdidul ahdi haka nan wajen isar da sakon gaisuwa koda baka samu dama ka buga waya ba baka samu dama ka rubuta text din ka aika ba wani ya zo wucewa zai tafi gun wani da Allah ka ce ina gaidawa ne cito wannan shi ma wani abu ne shi ne tablighus salam idan shi wannan nan aka je aka kai masa wannan gaisuwa din ba zai ce malam ko gaisuwa ko waya ba ko zai ce ai dazun nan wani ya aiko a gaishe shi kansa wannan abun alheri ne kunga shi hanyoyin suna da yawa yace wa kullu wasilatin mubahatin litaqwiyati awasiri dhawil qurba kai dukkan wata wasila da za a iya amfani da ita wanda take ta halatta domin karfafa alaka ta ma'abuta dangantaka ihtanimha to kai amfani da ita fi ada'i tilkal ibadati wajen wato ba da wannan ibada awasir abinda ake nufi alaka sila wa da'awatu aqaribika da kuma kiran ƴan uwanka wa tawjihuhum da kuma yi musu irshadi shiryar da su wa nushuhum da kuma yi musu nasiha alzamu min ghairihim wannan ya fi zama lazimi akan ka fiye da wani ma'ana ka mai da hankali wajen da'awa dangane da ƴan uwanka na jini ya zama cewa akwai lokaci da za ka ware kana tura musu saƙo na kira zuwa ga addini shiryarwa zuwa ga wani abun alheri faɗakarwa nasiha akan wani abu da aka shiga wannan mutanen da suke da dangantaka da kai ta jini to haƙƙinsu a kanka ya fi na sauran al'umma na fata mun gani shi yasa ko ga kamar da kawo nan yace qala subhana Allah maɗaukaki yana cewa wa anzir ashiratakal aqrabi yake gaya manzansa sallallahu alaihi wasallam ka gargaɗi danginka mafi kusanci danginka da suka fi kowa kusa da kai to su suka fi cancantan ka mai da hankali da wa'azi a kansu fiye da wa'azi ga wasu wato nau'in na mutane kun ga wannan ya nuna mana a harkar faɗakarwa da jan hankalin mutane to ba a ƙyale kowa ƙauna ce ba mugunta ba ce ba zagin mutane ba ne ba cin mutuncinsu ba ko ba ka bai domin inda cin mutunci ba a ce ka mai da hankali kan danginka ba ashe wa'azi da faɗakarwa ƙaunar juna ce kuma fata ne na al'umma kowa ya shirya don haka waɗanda suke da alaƙa nan da jini sun fi cancantar ka isar da saƙo zuwa gare su fiye da wasu sannan malamin ya ce aqaribi yusi'una ilayya wani wata matashiyar ce ya sa mata wannan wato suna ƴan uwana mutum ne yana da ƴan uwa su ɗan uwan nasa ba sa kyautata masa kai munana masa ma suke yi kamar tambaya ce nan idan kana da ƴan uwa kai da aka ce ka sadar da zumunci da su su ma su sadar da zumunci da kai sai ya zama suna munana maka ba sa kyautatawa za ka ce za ka yanke musu ko kuma wani mataki za ka ɗauka shi da malami yake cewa al-aqaribu laysu sawa'an su dangi ƴan uwa ɗin nan ba iri ɗaya suke ba nau'i ɗaya suke ba halinsu ɗaya ba wajen yadda suke ɗaukar wannan wajibi wajen alaƙarsu da kai ɗan uwansu fisilati wajen sadar da zumunci wal mawaddati da ƙauna war rahma da kuma rahama da jin kai wasilatul arhami ibadatun azimatun ita ko sadar da zumunci ko shi sadar da zumunci ibada ce mai girma la tuf'alu li fi'lin nas laha ba wai ana aikata ta ne domin mutane suna aikatawa ba ma'ana ba ana yin ta kamar bikin mata bane mata su yi hakuri ba ina nufin su kaɗai suke irin wannan ba ana samu maza ma suna yi mun san abin da ake nufi da bikin mata ko cuɗe ni in cuɗe ka in kai mun ma in ba kai mun ba bazan ma ba ruwana da kai to bai kamata sadar da zumunci ya zama haka ba domin ibada ce ta musamman ko ba a yi maka ba kai ka yi za ka samu lada kamar misalin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu umarni ne na yin sallama idan mutum ya ga dan uwansa yi masa sallama shi wanda ya fara sallama din nan yana da lada fiye da wanda bai fara din ba to kuma ko mutum ya ki maka sallama kai in ka hadu da shi ya ki ma sallama kai kai masa ba za ka ce to bayan shi ya ki kulani ba ruwansa fadin in ne masa magana ma ba zai kulani ba dan me zan tsaya in bata lokaci na ni ina kula shi ne masa sallama wannan ba hali ne mai kyau ba in kai wa mutum sallama ya ki kada girman kai ya shigo maka kai kai masa wannan yi hakuri da yi masa din akwai nuna na farko ka saukar da kanka ƙasa kuma baka mai da abun gaba saboda intisari lin nafsi ba mun san nake ne intisari lin nafsi neman karama wa kanka wannan ana samun sa sau da yawa wurin masu harkar da'awa masu ilmantar da mutane ɗaliban ilimi masu karantarwa akan sami intisari lin nafsi da yawa a wurinsu mutum sai ya ɗauki wurin darasinsa wuri ne na mai da martani akan duk wanda ya taɓa shi yana zaune misali ‘yan yawo da gulma ɗalibai irin waɗanda ba masu halin kirkin nan ba mun san akwai mafi yawan ɗalibai na kirki ne to amma akwai wasu sai su tashi yau su ne daga majalisar mai karantarwa wani zuwa gun wani ai na ji wani ya ce kaza a kanka ran nan ma darasin da aka yi duk a kanka ya ce ma raddi ya ce kaza ya ce kaza ko kuma ba a haka ba sai a ɗauko kasar ɗin sai a ce ka ji ma abin da wani ya ce a kanka kai kuma sai ka zauna ka ji kafin ka gama jin kasar nan ka tafarfasa washe gari kana da darasi sai ka sauke gaba ɗaya darasin nan maimakon ka ilmantar da mutane abin da za su fa'idanta abinda Allah zai tambaye su sai ka mai da wannan darasin ya koma raddi akan wancan dan uwanka mai ilmantar da mutane wanda ya fada cikin haƙinka kaga koda da gaske ne ya taba ka za ka ga cewa mai da darasinka wurin mai da martani intisarun ne lin nafsi haka yana da muhimmanci mutum ya kiyaye irin wannan abu kada ya zama da'iman dan an taba shi mutum ya dauki cewa an taba alkitabu wa sunna mun sa akwai masu irin wannan abu yawa shi sai ya dauki kansa shine alkitabu wa sunna din daga an ce wani ya faɗi wata magana akan karatunsa ko akan wani abu nasa to shikenan sai a zo a maida wurin karatun maimakon wurin samun lada sai ya zama wurin da mutum sai ya daga kansa sai jama'a sun yarda cewa hakika shi fa bai sauka ba kodawa ne ya faɗi kaza a kansa to shi fa yana nan wannan baya taimakawa mutum kuma akwai sukan ikhlasi na mutum a irin wannan shi yasa Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab da yake sharhin fadin Allah madaukaki qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen da yake cewa addu'u ila Allah din ne yace Allah ya faɗi wannan ne domin da yawa daga cikin mutane suna kira ne zuwa ga kansu ba kira zuwa ga Allah ba mun fahimci abin da yake nufi ce akwai masu da'awa masu wa'azi ne amma za ka ga in kana sauraron su mafi yawa suna kiran mutane ne zuwa ga su girmama su ba wai su girmama Allah da kuma abin da ake karantarwa ba shi yasa za ka ga daga ka taɓa su kaɗan ba sa haƙuri haƙuri irin na manzonmu sallallahu alaihi wasallam an zage shi an ce masa mutunci amma bai taɓa mai da wurin karatunsa ko ka ji duk saƙon nasa ya koma mai da martani da mai da raddi akan abin da wasu suka yi masa ba da a ce haka ne da mun ga Qur'ani duk ya cika da mai da martani da raddi akan umur shakhsiyya akan al'amura na wato da suka shafi shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam kawai amma za mu ga Qur'ani ba haka yake ba akwai mai da martani da yawa a ciki amma akan haƙƙin Allah ne yawa an shiga haƙƙin Allah an yi shirka an yi bid'a an yi wane ne sai ga Allah madauki ya ga wa manzansa sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza dan a daina yawa dan haka mutum ya mai da addininsa da wurin karatunsa wurin yada addinin Allah wurin kira zuwa ga Allah ba wurin tsare mutuncinsa shi ba muddin ya tsaya kan hanyar da take daidai kuma yana karantar da mutane abinda yake shine daidai to wallahi ya kwantar da hankalinsa cewa mutuncinsa Allah ne zai tsare shi amma in ya mai da cewa duk abinda aka faɗa akan kansa ko a ce wani fa bai iya komai ba wani baya kaza sai zama zaka saurari irin wannan ya canza maka tafiya ya canza maka gaya mutane abin da yake shine zai amfane su, to za a samu matsala a zuciya kuma har ta tasiri ga aiki. Allah ya tsare mu. Dan haka dangane da sadar da zumunci, ko da ɗan uwanka sun ki sadar da zumunci gare ka, to kai ka sadar da su, ba sa kawo ma ziyara kai ka kai musu, ba sa aiko da wani abu na kyauta kai ka aika musu, waya ɗin nan da text ɗin nan ko ba su yi maka ba kai ka yi. Domin babban abin alheri da ke cikin irin wannan mataki, in ba a yi ma ba kai ka yi, shi ne watsar da tunanin cewa akwai gaba. Ko domin idan ba a sadar da juna aka daɗe, kamar yadda muke faɗa wancan sati, duk ɗan uwanka ka duba duk yadda kuke shiri da mutum yanzu, in har ka bari kuka daɗe ba ku haɗu ba, ko aka daɗe ba a je ƙuriyar juna ba, kamar yadda ake faɗa da Hausa, to za a ga shedan ya fara wasa da wannan alaƙar taku. Sai ka ga kawai an daɗe, sai mutum ya ce dama yanzu haka saboda kaza ne, saboda kaza ne, kamar yadda muke faɗa wancan lokaci, cewa ko saboda alaƙa ne da wani ajin da na ga ya kai ziyara gun wani na san sai ya raba tsakanin mu, sai ga cewa shedan yana shiga ciki. Amma daga ka sadar da shi, ka buga masa waya, sai ce a shi ma ba komai, ni na ɗauka wallahi da wani abu tsakanin mu, haka ne ko ba haka ba? Don haka duk lokacin da aka ce an daɗe ɗin nan, to in ka bari shedan zai shiga ciki, kar ka ba su dama. Kai kai kokari kai mubadara, mubadara shine ya zama initiative ɗin daga gun ka yake, ka taso da abun ka ce to kai bari kai yau yaƙi ba komai, kai ka kwantar da hankalinka, ai ba faduwa kai ba, dan uwanka ne fa, akwai alaka tsakanin ku da shi ta jini, aboki ne da sauransu, duk irin abubuwan da yake dai akwai na alaka, kar ai watsi da su, kuma ai kokari a tabbatar da cewa sun ci gaba, ko da shi ya yanke, to kai kai kokari ka sadar da shi domin kada a ɗauka gaba ce kuma har ta ci gaba. Sai ce wala tutrak, ita sadar da zumunci kenan, litarkil arhami laha, saboda barin su dangi ɗin gare ta. Ma'ana idan su al-arham, al-arham ana nufin su dangi ɗin, yawwa, ko dawul qurba, in su sun batta ita sadar da shi, sadar da zumuncin da yake a larabci mace ce, mu kuma a Hausa sadarwa namiji ne ko, yawwa, shi yasa yake kawo mata lamirin mace a nan. Wala tutrak, ai ita ba a barinta ko shi ba a barinsa sadar da zumunci, saboda barin su dangi ɗin ga sadar da zumunci. Bal al-muslimu wasilun li rahimihi, shi musulmi mai sadar da zumuncinsa ne. Walau qata'uhu, ko da sun wato yanke masa, ko sun yanke, to shi kada ya yanke. Don me zai yi wannan ne? Ada'an lil ibadati, don bayarwa da aikata wannan ibada mai girma. Yasiluhum, zai sadar da su ne, la mukafa'atan, ba wai don rama wa su abin da suka yi masa ba, wa innama ta'abbudan lillahi azza wa jalla wa ala, zai yi wannan ne domin bauta wa Allah. Shi ne nace kamar wato ba kar mu yi shi kamar yadda ake yin biki, in wance ta kawo min abu kaza a biki na, to shikenan ni ma in na ta yi taso zan yi. Za a ga mata a tata da hankali, to ita fa ta kawo min kaza, ni yanzu bikin nan ya wuce ban kai mata komai ba. Ya kamata a ce ne ki kawo tunanin bari ki taimaka wa ƴar uwarki, ko ta taimaka miki ko ba ta taimaka miki ba, to a wannan sai a samu lada. Amma idan ya zama cewa asali dan tai miki ne zaki mata, har ma hankali ya ta tashi cewa to ni ya za a yi haka, misali an nema abu mai gida ya taimaka, za a kai kaza, shi kuma ya ce babu, ko kuma abin ya ce ai yanzu ba dama a bari, sai ki tada hankalinki akan, to ita fa ce min, duk lokacin abu in an samu dama a yi shi ne, kar a matsa tilas. Idan bikinta ya zo ba ki samu dama ba, sai ki haƙuri. Ita insha Allah, idan dama ita ma don Allah ta yi, to ba za ta damu ba, don ba ki kawo mata komai ba. Wata ran in aka samu, ko da ba lokacin bikin ba ne, sai ki kai mata. Babban abu shine a sadar da zumuncin nan, duk da cewa shi biki a lokacin biki ɗan adam yana buƙatar a taimaka masa, yawwa, to ko ba a samu dama ba, kar a matsawa kai, daga baya a taimaka masa. Ai taimako dai ba ka kai wa mutum ya ce a yanzu ai tunda lokacin ya wuce ba komai, zai sa hannu ya karɓa. Don haka in an samu dama a yi abu, kar a matsawa wato juna a kai. Wannan abun ba a son sa dangane da sadar da zumunci. Kada ka ce to tunda ba sa sadar da ni, ni ma ba zan sadar da su ba, sai sun yi mun sannan ni ma in musu. Don haka innama ta'abbudu lillahi جل وعلا يقول عليه الصلاة والسلام من ذو صلى الله عليه وسلم أنا شوى ليس الواصل بالمكافئ مساجة الزمن شبا شيني ميراما وأما سبا مكافأة شيني كبادة ساكمكو نعبن دأكي مكا ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها أما شي مساجة الزمن شيني واندا إن أكا ينكي زمن شي سيساجة الزمن شي kana zaune da ɗan'uwanka ya watsar da kai baya kula ka to kai ka kula shi kada girman kai ya zo maka ko shedan ya zo ya ce to ina kai ne zaka damu da shi ne mutumin da shi ba bai damu da kai ba shekara nawa ne bai zo nan ba nan kuma akwai alugungumai mun san su su kuma suna nan suna yawo eh su ma haka kawai sai su shiga tsakanin ɗan'uwa da ɗan'uwa ni kuwa ne duk abin nan da kake ciki ya ma sani kuwa haka kawai ba zai zo gunka dan uwanka ne na jinin shi wancan din amma sai wannan yazo kana cikin wata damuwa ko wani abu ya same ka sai ka je yana tambayar ka ni ko wani ya zo kuwa sai ka ce kai kuma idan shi dan ya shiga zuci ayo ina zai zo me zai kawo shi ni yanzu ai ba komai bane a gunsa shike da ka ga dora ka kai ka hau kuma tsini to idan abinda zaka yi lokacin da ya taso maka wani ko ya zo sai ka ce insha Allah ko bai zo yanzu ba zai zo gobe insha Allah cike ne sai ka rufe masa baki ba sai ka ce ina ruwanka ba shi ma ka yi masa ta hanyar da ba za a saba ba insha Allah ko bai zo yanzu ba dai ina sa ran zai zo in ta'ziya ce in jaje ne na wani abu kuma ba wani abu bane dan gyara tsakanin kuma in ka ce eh ya zo ko da bai zo ba ƙarya ce dan sulhu domin ya rasa kofar da zai zo ya maka ya kawo wata cuta tsakanin ku da kai da dan uwanka to mafi yawan mu ba ma taimakawa wannan bangaren shi yasa ake samun sabani da yawa tsakanin dangi muna ba wa wasu wanda ba mu ba kofa su zo su soki yan uwan mu a wurin mu wanda kuma ba daidai bane duk wanda zai zo ya shiga tsakanin ka dan uwanka kar ka bashi kofa wa aqaribun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam almushrikuna azawhu aziyatan shadidatan yan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na jini sun cutar da shi cutarwa mai tsanani wa ma'a dalika amma duk da haka kana yasilhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sadar da zulunci da su la ilaha illallah mushrikai ne masu bautawa Lata da Uzza dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da alaka da shi ta jini amma shi duk da haka yana sadar da zulunci da su mun fahimci wannan ghaira anna lakum rahiman a sa'abullu hadu bilaliha shi yasa yake cewa yake gaya wa su ɗan uwan nasa dangin sa na jini waɗanda ba musulmi ba bayan ya faɗi wata magana kafin wannan sai yake cewa amma shi ne ma'ana zaira zaira nan ma'anarta illa yawwa domin zaira ɗaya daga cikin alfaz ne na istifna'i illa anna lakum rahiman sai dai kuma kuna da dangantaka kuna da wato zumunci tsakanin na da ku wannan zumuncin sa'abullu hadu bilaliha zan jika shi da ruwansa ma'ana ba zan bar shi ya kaikashi ya bushe ba abulluhu shine ka abin nan ka sami ruwa ka yayyafa akan abu ma'ana zan ci gaba da yayyafa masa ruwa shi wannan zumuncin da ke tsakanin na da ku mun fahimci wannan yawwa kun ga ashe kenan a ɗan uwa na jini ko kafirai ne ana sadar da zumunci da su baka cewa to kuma an shike ne abinda ya hada a ya raba zaka iya ce masa wannan karin maganar ko an faɗe shi anan to babu sa bane domin da kai da ƴan uwanka abinda ya hada ku ba imani ne ko kafirci ba ko jini ne ya hada to jinin nan da ya hada idan an rabu a imani ko kafirci to ya kamata wannan jinin da ya hada ya taimaka wajen dawowa da wancan din mana sai amfani da wannan alaka ta jinin wajen da'awa kar ka ce a to shikenan tunda ma ba musulmi bane har abada ni ba su ko da kafirin ne kana kai musu ziyara ka kai musu kyauta ka kai musu yan kayan sawa sati sati wannan na taimakawa wajen cewa a shi dan wannan nasu wannan addinin da yake yi yana karantar da shi a kyautata wa juna mun fahimci wannan yau shi kuma wannan babbar hanya ce ta da'awa wanda za ta sa mutum ba zai watsi da wannan addinin ba kun ga ashe wato musulunci babban abin da yake mai da hankali a kansa ya za a yi wanda baya cikinsa ya shigo cikinsa kun fahimci wannan yau amma irin daukar matakin da'iman ka dauka musulunci shi kullun idan sa na kaushi ne da zafi da baci da tashi hankali gaskiya ba haka bane yauwa duk hanyar da za a samu ka isar da alheri zuwa ga zuciyar wani to ya zama ita ce babban abin da zaka fara kallo ba wani abu wanda ba wannan ba akwai wani misali da sau da yawa malaman tarbiyya suke faɗi mutane wajen kallon su zuwa ga abubuwa sun kasu kashi biyu ina ko na taɓa ba ku wannan misali idan abu na alheri ya samu ko da bai zama kammalalle ba ba kowa yake kallon sa da alheri ba wani sai ya ɗauka sai ya zama ya fita ɗari bisa ɗari sannan za a yaba masa musulunci da haka yake to ba mai zama a cikin musulunci ba sai mutum ya zama ɗari bisa ɗari sannan zai zama kamili mutum ba wajen hukuncin da za mu yi masa a wurin Allah ma ba haka ba ne me yasa ya raba mutane kashi-kashi babban abin kallo abin lura shine maganar imani in mutum ya mutu ya je gun Allah da imani ne baya shirka to wannan fa shine babban dan gata yawa in ya mutu baya shirka ya mutu da imani da Allah da tauhidi yana bautawa Allah shi kadai to wannan yana zuwa lahira Allah madaukaki abinda za a kalla shine akwai zunubai ko babu zunuban nan ana iya gafarta su ra'asan shine daga shigowa filin kiyama za a ce shikenan wannan ba komai kyale shi an gafarta masa ya wuce aljanna saboda wancan asalin idan kuwa babu wannan asalin shine tauhidi to kuma ba za a kalli sauran ayyukan ba ma ko da akwai ayyukan kirki shikenan sai a ce wuta kawai za shi amma idan ya zo wato ba da kamala ba da wani kuskure da zunubi to a lokacin nan Allah madaukaki ba zai ce a'a shikenan an rusa gaba ɗaya sauran ayyukanka na alheri ba in dai zunubi ne ko kake nan ashe kamala ta ɗari bisa ɗari Allah ma ba da ita yake hukunci ba ina fata muku fahimci wannan don haka kar ka tsaya kai ka ce za ka yi wa ɗan uwanka hukunci akan cewa sai wanda ya zama ɗari bisa ɗari yana da fahimta irin taka sannan za ka ɗauke shi mutum ko Allah maɗaukaki ya sa wa mutane fahimta iri-iri gwargwado-gwargwado kuma wani yana da ƙoƙari wani ba shi da ƙoƙari yawa yana da kuskure wajen abin da ya fahimta yana yin daidai wajen abin da ya fahimta to in ka samu wanda yake daidai kai mu'amala da shi akan daidai din wanda yake kan kuskure kai mu'amala da shi akan yadda zaka jawo shi ya bar wannan kuskuren ya dawo ba a kiran ku zo ku haɗu akan kuskuren ba kuma wani san kuskuren ake ba yawa amma dai kai wajen hukuncin ka ga mutane ya zama kana da adalci misalin da malaman tarbiyya suke cewa mutane idan aka dauki misali ruwa a kofi sai aka zo aka ajiye anan sai a tambayi kowa daga cikin mu ne idan ya zama kofin bai cika ba rabi ne kowa da za mu tambaye shi me ka gani me ya sa a gaba ne a kan tabarin nan misali za ka ga wanda yake yana kallon abubuwa galiban da alheri cewa zai yi wannan kofin ruwa ne a ciki ko abinda zai faɗa kenan amma wanda kullum zuciyarsa ta shi'unci ce shi kawai bayan bai yarda da komai ba sai ya gama kana aje masa sai ai kofin ma bai cika ba ko ba ga wani to kamata ne mutum ya zama cewa yana da kokari wajen kallon alherin mutane kafin kallon sharrin su ko da za ka yi sharrin don ka gyara musu to ya zama farko kana itirafi da alherin da ke tare da su cewa wannan abu kaza na farko alheri ne sannan kuma sai kai fatan ina ma a cika shi sai ya cika ya zama farkon kalmar da zaka faɗa ta hukunci akan abin ita ce cewa wannan abin daidai ne ruwa ne a ciki kaga tunda ba biya bace ruwa ne kaga shi kansa wannan alheri ne to wannan abin malaman tarbiyya suna cewa mutane suna da irin wannan nafsiyar nafsiyar mai nasiya ko alfikir kai alfikir al-ijabi da alfikir at-tasha'umi ko kuma al-salbi mai tunani ko zikin tunani to shine wanda kullun abinda zai kalla sai ya faɗe shi da adalci farkon abinda zai shine adalcin kafin ya ga cewa akwai naƙasu dan ɗan adam in kana so ka ja hankalinsa to baya son ka gaya masa naƙasunsa ko idan misali ko wani da ka ga za ka yi masa nasiha ya yi wani kuskure babban kuskure to amma yana tare da wani alheri da ya aikata in ka tashi rubuta masa wasiƙa bayan gaisuwa da fatan alheri, kana so kai masa nasiha akan wani abu, wannan mummunan abin da yake, baka farawa da wannan mummunan, kace na ji labari, kaga ma ka fara kana kanka ka ji labari ko ba ka ba, baka da shaida ma kila, kace na ji an ce kana kaza kana kaza kana kaza, to wallahi wannan bai dace ba, ya kamata a ce kaza kai kaza kai, yana karanta zai ce wannan cin mutunci ya so ba zai dauka ba. Amma idan ka dauka kace bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah, bayan gaisuwa ina fata kana nan lafiya, Allah ya kara taimakonka akan abubuwan da kake na alheri, naji kai kaza kai kaza kai kaza, jiya ma naji har kaje ka kai wani ziyara dan uwanka, wannan abu gaskiya da alheri yake. Amma kuma wanda sai naji har wani wani ma yana cewa akwai kaza tsakanin ku, dadi kai hakuri da haka bai faru ba, dan Allah tsakanin mai irin wannan uslubin da wancan na farko ne za ka karba, wannan na biyu za ka karba, kai fa fatan ka shine ya daina wannan abun mummuna, ya gyaru ya zo ku zama halin ku iri daya, kai mai kirki da shi ma ya zama mai kirki. To amma idan ka fantsama ka tona ka ce ai kaza da kaza, kamar yadda za ka ga mutane suna da yawa suna yi, sai a zo mumbarin hudu ba sai mutum sai ko libami ko wani mai karantarwa ya ce to jama'a gaskiya mu fa abin da wani yake ya wuce iyaka, don haka za a yi kwamiti za a je a yi masa nasiha. Shi kuma wani kila yana nan a zaune ka tona masa asiri, kaga ba ko kun zo ko kwamitin ku ko kun yi zai karɓi magana ku ba. Amma da a ce kai kadai ne ka zagaya ka je ka same shi, na ji kaza da kaza da kaza, don Allah da dai an yi kaza da ya fi, dan adam baya son tozarta kowane ne shi, ko kafiri ne ba su ka tozarta shi, ballanta na wanda yake dan uwanka, kila wani ma yana ji shi fa abun Allah ma fa ya fi ka, kai ne kake ganin saboda kana karantarwa ka fi shi, ko ba haka ba ne? Yau don haka kar mu ɗauki haka wulaƙanta mutum, aslan yana hana shi kai wato isar da gaskiya wato zuwa gare shi, in ka girmama shi bi idinillahi tabaraka wa ta'ala za ka samu alheri. Ku duba ku ga uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da'iman wa da'iman daga cikin halayensa shine ko ya ji an yi wani abu marar kyau, da wahala ka ga ya zo ya hau mumbari ya ce me yasa wani da wani suka kaza, uslubinsa shine ma balu aqwamin, ko mun shaji a hadisi me yasa wasu mutane suke kaza suke kaza suke kaza, su kuma an ce shi in aka ce wasu mutane alal aqalla mutum ba a tozarta shi ba, daga daga ya ji wannan abu ba zai ce da shi ake ba, ko ya fahimci da shi ake so zai fahimci so ake gyara, amma da an faɗi sunansa fa da haka uslubin faɗin suna din nan a wajen neman a gyara abu baya taimakawa, ko abokinka ne kamar yadda ake faɗa, ko ɗanka ne na cikinka da kai ka haife shi, ai yana buƙatar kai ihtiramin hankalinsa, ya kai zaman mangwanin saurayi, baka zuwa cikin abokansa ka ce wani fashi me yake, in ya koma mu abokan nan nasu sai da Allah ku kyale babu da Allah ransa ne bace, ko ba ta wani kaga a lokacin nan fa ka buɗe kofar ɗanka ya faɗi magana abun abokansa a kanka, to ballantana wanda ba shi da wani ba ka da wani iko a kansa, kai ba shugaba ba kai ba komai ba, idan baka bi shi a hankali ba to ballantana kuma wanda yake shi yana ji ma da mulki ina shi ne mai shugabanci sarki ne gwamna ne shugaban ƙasa ne, a ce ka zo ka hau kullum faɗin laifinsa so kuke ya gyara ba ya daina kaza, to amma kuma kai ba kai masa la wasiƙa la aika saƙo la komai ba, a'a sai dai a mumbarinka, wannan shi ma toshe ƙofa ne na ya zo ya faɗi ya karɓi abin da kake so ka karanta, da'iman ko da yana laifin ba wai tsarkake shi ba ne, in yana laifin kuma tabbas yana yi ba wanda ba ya laifi, to amma a ce hanyar gyaran ita ce kawai amfani da gun karatu da mumbari da zage-zage da kaza da kaza, wannan ba cikin hanyar da magabata suke amfani da ita, kuma hanya ce ko a zamanin yanzu ba wata magabata ba tana jawo ɓaci fiye da ta kawo gyara, ko ba haka ba ne? To don haka abi uslubi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah komai zai yi kyau, kun ga dai waɗannan kafirai ne amma da yake danginsa ne, sai ce zai ci gaba da yayyafawa alaƙar tasu ruwa domin akwai amfanin da wannan alaƙar zai za ta yi. Ku duba lokacin da Abu Sufyan ya musulunta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yayi saboda ganin matsayinsa a cikin Quraishawa, sai ya rika ba shi girma domin shigowarsa musuluncin nan kada ya ga cewa ya rasa wancan matsayi da sharaf da ɗaukaka wanda yake da ita, sai ya ƙi musuluncin mu sai ya zama cewa lokacin da aka zo yakin babin nan fatu makka waɗanda ba su musulunta ba cewa duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin shikenan an kyale shi ba za a yi masa komai ba suka ji daɗin wannan abu lokacin da ya kama su ma gaba ɗaya da ya samu iko annabi sallallahu alaihi wasallam makka ta dawo hannunsa me yayi wa kafirai hankalinsu ya tashi sun tuno abin da suka yi masa a Badr a Uhud da menene duk irin cin kashin da suka yi wa musulunci da shi da ma kafin hijira a lokacin da me yake musu yace antum tulaqa'u an sake ku kuje saboda babban abin da ya dame shi shine su karbi kalmar la ilaha illallah kuma wannan abin shine sababin da yawa su suka musulunta yace duk wanda ya ga mutum ne wanda yake yana da daukaka a cikin al'umma to sai ya bashi girma ko da ba musulmi bane haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mun fahimci abin yau ba wai magana sai ta cewa kai kai ne fa akan gaskiya dole sai ka gaya wa mutane eh gaskiyan nan dole ita ce sai ta kai ka kalli kanka a matsayin ma ba dama kai ba annabi bane idan ya zama annabi da ya san yana da taimako yana da goyon baya daga Allah kuma yana da mala'iku da za a turo su kare shi yayi wannan uslubin na sauki kai kuma a matsayinka na wanda baka da wannan abin kai ne ka fi cancantar a ce kayi wato uslubu mai sauki ba wannan ba kun ga sai ya zama a lokaci guda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukiyar ganima ya dauki dukiya mai yawa ya ba Abu Sufyan kuma ya ci gaba da bin Banu Umayya gaba ɗayan su a lokacin nan dan yaso Abu Sufyan da sauransu su ne manyan mafi yawa daga cikin masu yiwa annabi sallallahu alaihi wasallam aiki wajen karɓar zakka wajen shugabanci a tura wannan wali a wuri kaza wannan shi da gwamna a wuri kaza domin me domin ta'alifin zukatansu kwantar da hankalinsu cewa a musuluncin nan fa bai zo ya ture musu ɗaukakar su ba in suka zauna cikin sa da wannan ma za ta zo musu ko kuma abin da ya faru daga baya don haka al'amari na da'awa da kuma sadar da zumunci yana da muhimmanci a kula da waɗannan abubuwa ina fata Allah maɗaukaki ya taimake mu yace wallahu azza wa jalla yaqulu lahu ma'a muharabatihim lahu tare da yana yaƙasu amma Allah maɗaukaki yana ce da shi qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba kace bana roƙon ku wani abu wani lada ku bani wani lada akan abin da muke da ku ko kiran da nake muku illa almawaddata fil qurba abin da ke so kawai ku kalla shine akwai kauna akwai kuma dangantaka tsakanin da ku ku kalli wannan kar ku bata tsakanin da ku kawai kada ya zama cewa wannan abu ya jawo tashin hankali tsakanin da ku masu addini shi'a suna amfani da wannan ayar cewa hujja ce ta nuna cewa ba abin da yafi muhimmanci tunda yace qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba shine ma'ana maganar hujja akan Ahlul Bait cewa ko suna da khilafa ko suna da wani abu wannan ayar ba ta nuna haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya faɗa anan shine ya gawo mushrikai waɗanda yake akwai dangantaka tsakanin su cewa ba kudin su yake so ba wani abu yake so ba amma kar su cutar da shi su tuna kawai akwai alaka ta jini tsakanin su mun fahimci wannan shine abin da ayar take nufi sannan malami yake ce wa idza asaa ilayka alqarib fa ahsin ilayhi idan dan uwa da jini ya muna na maka to kai ka kyautata masa wa hadha huwa ad-dawa'u ash-shar'i wannan shine magani na shari'a idan an samu baci tsakani sun bata maka sun muna na maka to kai ka kyautata musu kar a lokacin shedan ya sai maka dan me kai zaka kaskanta a ni ban yadda da kaza ba ai mutumin da ya wulakanta ka to dan me kai zaka yadda da wulakanci sauka maganin na shari'a shine kai din ka kyautata shikenan sai ai maganin abubuwa hatta su din sai kaga sun dawo domin mutumin da yake gaba da kai sai ga kai baka gabar ba baka damu da ita ba zai kara koko zai sassauta shi abinda zuciyarsa take so shine ya bata maka rai yayi sai ga ranka bai bata ba shikenan sai ga hakuri sai kuma wani uslubin daban da wata hanya din da bai ce fal musiu tuqabbalu sayi'atuhu bil hasanati yawa shi mai munanawa ana fuskantar munanawan nan tasa ne da kyautatawa ka zo masa da kyautatawa sai kai maganin sa wa fi hadha sami'i uluwun wa rif'atun inda Allah wannan mu'amalar kuwa in kai wa mutum ita to zaka samu daukaka ta daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai daukaka ka idan mutum ya kaskanta ka ya ki kula ka danginka ne na jini sai ya zama kai baka da abun hannu sauran ƴan uwanka suna da abun hannu sai ya zama ɗaya daga cikin su baya zuwa gunka yana kula iya masu halin ne kai kuma sai baka damu ba kai kana sadar da shi kai ka masa gaisuwa kar kuma ka nuna abun hannunsa shine ya dame ka kaga kenan Allah madaukaki kai sai ya ɗaukaka ka saboda kokarin su kaskantar da kai dinnan to shi kuma sai Allah madaukaki ka ɗaukaka a wurin sa maimakon ka kaskanta wa'izzatun inda khalqihi sannan kuma idan mutum ya zama cewa yana kyautatawa ko an munana masa to akwai ɗaukaka da buwaya hatta a wurin mutane bi injamin nafsi an qaba'iha domin kuwa kamar kayarwa ran shi wancan mutumin linzami ne da mummunan aikinsa kamar nake faɗa ne idan mutum ya munana maka maimakon ya ga munanawa daga wurinka sai ya ga kyautatawa ai kamar ka sa linzami ne ka ɗaure wannan miyagun abubuwan da yake cewa su dakata domin zai daina su shi ne abin da yake nufi bi iljamin nafsi za ka wato sawa rai linzami daga munanawa daban-daban ko kuma kai kanka ka dakatar da kanka daga munanawa wani ya kulu azza wa jalla Allah madaukaki yana cewa idfa billati hiya ahsan as-sayyi'a idfa ina billati hiya ahsan as-sayyi'a ka kawar da mummuna ta hanyar miƙa kyakkyawa yawa ka kawar da abin da aka yi maka mummuna ta hanyar ba da abin da yake mai kyau wala yuwaffaqu lihadhihi al-khullati illa man arkhasa nafsahu fi jambillah babu wanda za a yi masa gamdakatar ga wannan irin ɗabi'a ga wannan hali mai kyau na idan an munana masa ya kyautata sai wanda ya sauƙaƙar da kansa a ɓangaren Allah maɗaukaki ya zama cewa shi bai ba shi da girman kai shine arkhasa nafsahu ja'ala nafsahu rakhisan wa thammatu khairin akhar ce sannan akwai wa thammatu khairin akhar akwai wani alherin daban min al-ihsan ilayhim ta ɓangaren kyautata musu muqabil isa'atihim wato a madadin munanawar da suka yi wa huwa kadhmul ghaib shine kame fushi in ranka ya ɓaci ya dugunzuma ya rikide an ɓata maka rai to ka matse fushin nan ka danne shi kada ka bar shi ya tasiri kanka wa dhalika min sifati ahli aljannati wannan hali ne daga cikin halin yan aljanna in an ɓata maka rai ka danne ka yi haƙuri ka cije kada ka nuna fushinka mutane masu hikima suna cewa ana sanin mutum a san halinsa ta ɓangaren abubuwa biyu lokacin farin ciki da lokacin baƙin ciki haka ne ko ba haka ba ka kalla ka gwada ka gani idan mutum abin farin ciki ya zo masa yadda zai atifarsa za ta motsa ransa zai motsa wajen murna da farin ciki wani sai ka ga farin ciki ya sa shi kuka ko yawa wani kuma lokacin baƙin ciki shi ma ya kasa kame fushinsa hankalinsa ya tashi wani a lokacin zai kai duka ya ta zage-zage ƙila in ransa bai ɓaci ba baka san yana da irin wannan halin ba ko yawa amma idan ya zama yana da wannan halin to lokacin baƙin ciki da lokacin farin ciki duk suna bayyana don haka mutum idan ya daure aka ɓata masa rai ya kame to bai tona wa kansa asiri an san halinsa na ɓoye ba mun gani yawa mutum ya daure ya riƙa kama fushinsa akwai wani abu da ƙila baya so a sani in ya bari ya fita daga sai tsara wato fushin nasa ya fi ƙarfinsa to zai ga akwai abin da baya so a sani na halayensa sai kuma kowa ya sani saboda ya bayyana fushinsa a cikin al'umma domin lokacin da mutum ya kasa kama fushin to zai tasarrufi duk abin da ya zo masa a rai to a cikin abubuwan nan da zai yi akwai abin da sai ya koma kuma sai ya nadama sai ce da ko ban yi wannan abin ba ko da ila a gaban wani mutum ne ya ce ka ko wani na gunda na san da ban yi wannan abin ba to wannan nadama ce kuma ba a santa daga cikin halin yan aljanna shine wannan kama fushi qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin kuma ku yi tsaye ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku da wata aljanna fadinta fadin sammai da ƙasa wanda aka yi tattalinta domin wato masu bin dokokin Allah alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i waɗanda suke ci da dukiyarsu a halin wato dadi da kwanciyar hankali da kuma halin kunci والكاظمين الغيظ لكم ما سوء كام فيشنس والعافين عن الناس ما سوء أفوأ كم متانه والله يحب المسلمين ألا نسم ما سوء كوت تاوى كنا يا كاو كلمة كوت تاوى وكذا دائما إن أكمونا ما كأكبات ما ككوت تا بكفاتي بلو كاشي أولين ألا كل هذا بمتانه ذا سجسوا ما فني بنسو وأنا ما دولو بني يوم أنتي ما سمتين في كاسة يقومي كل هذا سوينا كركدام yawa akwai damar da zaka samu dama ka tsaye mutuncin naka ba tare da kai wannan abun ba to ka kame fushinka dan shi kama fushi daban bari a wulakanta ka kuma daban mutun kare bari a wulakanta shi shi ma ba daidai bane mutane su dauke ka baka da ra'ayi baka da hankali kai kowa zai taka ka shi ma ba daidai bane amma wajen mai da raddin karkayi da fushi ka fada wa mutum cewa abin nan fa baka kyauta ba na kuma san kana yi to ya kamata ka sa masa iyaka kaga dai ka nuna ka san abin da kake yawa kuma baka bari an taka ka din ba to amma kar ayi da fishi kuma sannan kar ayi shi a wuce iyaka maimakon a tsaya inda aka yi wa mutum wa fi muqabalati isa'atihim bil isa'a hajibun li ibadati silati dawil qurba idan ku mutum ya maida sakamakon munanawa shi ma ya munana to wannan abun akwai yayi hijira ne in ya haka to ya kaurecewa wannan ibada ta musamman mai suna sadar da zumunci ko idan har suka munana maka su danginka suka ki kula ka kai ma sai kace ka munana musu ba kai ba su kace ƴaƴanka har abada kai in ji an ce kun sake zuwa gidan wani dan me ai tunda ba su dauke mutane ba me yasa mu za mu je yaro karami ya san danginsa ya san ya saba zuwa yawon juma'a yawon sallah kawai washe gari sai ka tashi ka zo ku ce kar ku sake zuwa ba daidai bane ba shi ko kun bata wani abu ya hada ka da dan uwanka bar ƴaƴanku su cigaba da zumunci wata ran ai za ku shirya in kuka shirya kun ba sai kun zo kun sake tare ƴaƴan cewa to mun fi shirya ba kun dora kun kwasiri ko ba haka bane yawa ku bar su su yi zumuncin su su yi abubuwan su yadda ku ma ran da kuka zo kuka shirya kuma shikenan abubuwa sai su tafi yadda ya kamata sannan sai ke cewa ta ajijul lil qati'ati ko kuma rura wutar ita wannan yanke zumunci din ta ajij shine ka rura wuta ka izata idan wuta tana ci ka sa kara mata makamashi wa qawm fi haba'il shaytan wa shirakihi kuma an auka cikin igiyoyin shaytan da kuma tarkonsa domin shaytan da ma ya babbaza tarkonsa a ko ina idan har aka munana maka karama da munana wato hakika ka fada cikin tarkon shedan haba'il da shirak duk ana kiran wato tarko da shi musamman na igiya ko makamancin sa ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wasallama wani mutumi ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah sai shi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni qarabatan ina da wasu dangi asiluhum wa yaqta'unani ina sadar da zumunci tsakanina da su amma su ba ruwan su da ni suna yanke min zumunci wa uhsinu ilaihim ina kuma kyautata musu wa yusiuna ilayya su kuma suna munana mini wa ahlumu alaihim ina hakuri ga abin da suke min wa yajhaluna alayya su kuma suna min wauta fa qala alaihi salatu wassalam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace la in kana kama taqulu in dai abun ya zama kamar yadda kake faɗa fa ka annama tusiffuhumul malla to kamar kana watsa musu wato toka ne mai zafi alman shine toka mai zafi tokar da ba daɗe da kwashe gaushin daga jikinta ba ita ake ce mal kamar ka kwashi wannan abu ne ka zuba musu ma'ana ba ka watsa musu gaushi ba amma toka ce ka zuba musu tokar kuma mai zafi ma'ana za su ji zafin sun munana suna so su kai ma ka munana duk abu ya ɓaci zafin da za su ji na toka ne ba na gaushi da zai lalata abu ba kun ga wato hikima da basira abun manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan kalma din ma'ana bai ce ka watsa musu gaushi in ka watsa musu gaushi ko wuta dama mai shi balbal ai kaga abu ya ɓaci to amma kamar idan ka zo kai ka saka musu da abin da ba shi suka aikata maka ba kake kyautata musu to kamar ka dauki toka ne ka watsa musu maimakon ka watsa musu abin da yake mai zafi to siffu shine ka barbada abu wala yazalu ma'aka min Allah zahirun alaihim kuma ba zai gushe ba kana samun wani mai taimako ma'ana kana da taimako da zaka samu zahir shine mai taimako min Allah daga Allah alaihim akan su su da suke muna na maka din Allah madaukaki zai taimake ka ma dumta ala zalika muddin da ka dawoma ka tsaya ka tabbata akan wannan hali rawahu muslim wannan hadisi muslim ne rawato shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan wato yin abin da yake shi ya dace musamman wajen sadar da zumunci kuma Allah ya karfafa alaƙar zukatanmu a zumuncinmu duk abin da zai jawo bacin ta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya hana shi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in darasinmu na gaba insha Allah za mu dauki al muhafaza ala al waqti tare da falalan ilimi sai zama a lokaci guda za a yi su insha Allah saboda muhafaza ala al waqti yafi munasaba yafi alaka da maganar ilimi za ka sai mu bar wannan iyanin insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi